sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai a Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio dake birnin Kumasi. Masauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaran na Jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa a Jamhuriyar Niger ɗaliban makarantun sakandare sun fara gudanar da jarabawar ƙarshen shekara a yau Alhamis. To sai dai a bana jarabawar ta sha bamban da yadda aka saba shirya ta a baya. Za a ji ƙarin bayani. Mabiya ɗarikar Tijjaniya a duniya sun shiga juyayen rasuwar babban shehun ɗarikar Shehu Ahmad Tijjani Inyas. Manoma a Jamhuriyar Niger sun fara hasashen damina mai albarka a shekarar bana. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana da kuma sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkanin su za su zo muku ne bayan an saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatar an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Gwamnatin Lebanon ta ayyana dokar ta ɓaci ta tsawon makonni biyu a yau Laraba a Beirut. Kana ta umarci rundunar soji da ta yi ɗaurin talala ga duk wanda ke da hannu a ajiye kayayyaki masu fashewa da suka tarwatse a tashar jiragen ruwan birnin, lamarin da ya shafi dukkan gine-ginen da ke kusa, ya kuma yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Dokar ta baiwa rundunar sojin cikakken iko bayan mummunar fashewar da ta auku a ranar Talata. Har yanzu ba a kai ga gano ainihin musabbabin fashewar ba, to amma jami'an kasar ta Lebanon suna bada karfi ne akan abin da suka ce tonton na sinadarin ammonium nitrate da aka adana a tashar jiragen ruwan tsawon shekaru 6. Fashe-fashen sun lalata daukacin gine-ginen da ke kusa, suka kuma kashe akalla mutane 135 tare da jikata fiye da wasu 5,000, a cewar ministan lafiya Ahmad Hassan a yau Laraba. Gwamnan Beirut Marwan Abud ya ce wannan mummunan ibtila'in ya kuma raba mutane kusan 300 da gidajensu. Ma'aikatan ceto na ci gaba da binciken waɗanda lamarin ya rutsa da su a yau Laraba, a yayin da Prime Minister Hassan Diab ya ayyana zaman makoki na kwanaki 3 a fadin kasar. Jami'ai sun ce suna sa ran adadin waɗanda lamarin ya rutsa da su ya karu a daidai lokacin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da binciken baragwazan gine-ginen da suka ruguje, a yayin da sauran mutane ke ci gaba da neman 'yan uwa da abokai da ba gani ba. Gwamnatin shugaba Trump ta faɗa a yau Laraba cewa tana nan tana kokarin fitar da manhajar yanar gizo ta China da ba amince da ita ba daga tsarin yanar gizo na Amurka. Kana ta bayyana manhajar aikewa da sakonnin bidiyo ta TikTok mallakar China da manhajar aikewa da rubutattun sakonni ta WeChat a zaman manyan barazana. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce shirin da Amurka ke faɗaɗawa da ta kira tsaftace yanar gizo zai mai da hankali kan abubuwa 5 da suka hada da matakan hana manhajoji da dama na China da kuma kamfanonin sadarwa na China daga mallakar muhimman bayanai na 'yan kasar Amurka da 'yan kasuwarta. Sanarwar ta Pompeo ta zo ne bayan shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar haramta TikTok. Manhajar ta aikewa da sakonnin bidiyo mai dimbin jama'a tana fuskantar kakkausan suka daga 'yan majalisar dokoki da gwamnatin Amurka akan damuwar kalubalen tsaron kasa, a yayin da tankiya ke kara zafafa tsakanin Washington da Beijing. Yanzu haka TikTok na fuskantar wa'adin nan da ranar 15 ga watan Satumba da kodai ya sayar da ayyukansa na Amurka ga kamfanin Microsoft ko kuma haramta shi nan take. Pompeo ya kuma ce Amurka na kokarin hana kamfanin sadarwa na Huawei na kasar China daga dasa na'urori ko kuma saka manhajar sa domin saukewa da dorawa a wayoyin salula na Amurka. 'Yan majalisar dokokin Amurka 3 sun buƙaci wasu manyan jami'oyin kasar 6 da su mika bayanan tallafin da suka karba daga wasu kasashen waje ciki har da China da Russia, inda suka ba da hujja da damuwar da ke akwai cewa tallafin na miliyoyin daloli kan iya ƙara haifar da barazana ga tsaron ƙasa. An aike da wasiƙu zuwa ga shugabannin jami'o'in Harvard da New York da Yale da jami'ar Pennsylvania da ta Chicago da kuma jami'ar Delaware tare da manufar taimakawa 'yan majalisar wajen ƙara gano tasirin saka jarin kuɗaɗe da kasashen waje ke yi ga tsarin karatun manyan makarantun Amurka wace kunda aka aika da su a makon nan sun bukaci shugabannin jami'o'in da su bada bayanin dukkan tallafin da suka karba daga kasashen China da Qatar da Saudi Arabia da Iran da Russia tun daga watan Janairu shekara ta 2015 haka kuma wasiƙun sun nemi da a bayar da bayanan nan da ranar 10 ga watan nan na Agusta
labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni zamu fara ne da jamhuriyar Niger inda a yau Alhamis ne daliban makarantun sakandare na kasar baki daya suka fara gudanar da jarabawar karshen shekara kimanin dalibai 152 a cikin su akwai mata kimanin 70 su ne ke gudanar da jarabawar da ake kira BPC a duk fadin kasar A nan da magaran kimanin dalibai 19 ne ke gudanar da wannan jarabawar na kuma samu zantawa da mataimakin director da ke kula da makarantun na sakandare a yankin na da magaran Abu Mudi domin jin matakan da suka dauka a shekarar bana musamman ma a wannan lokaci da duniya ke fama da cutar coronavirus
misali kamar akwai takardu na kayyudeji wanda ake bada da abin da ya kamata a yi da wanda ya kamata a yi yanzu ku dauka kamar wannan takarda ta da aka aika da ministry of circular musakan aiki da portable a cikin lokaloli aiki na sulla waya cikin lokal to wannan abu ne wanda ministry ya yi jankune ya ce to kal kowani yaro ya je cikin hilin jarba wannan ba ma cikin kalaskin ba lokalkin ma kale shi da portable ki wannan ayyawa
game da kayan aiki kuna da komi da komi a hannu na kayan aikin wannan jarabawa
kina muku tabbacin da kowanne daftar na jihohin wannan guda 10 da muke da kowanne da president kin santar kin da za a yi kamar mure tsara da santar hudu kowanne president yana ya tafi da kayan shi na aiki akwai kantin da muke raba musu a ciki akwai duk abin da ya kamata a yi aikin wannan na BPC ba tare da matsala ba ko ne ya tare na shi
kasancewar wannan shekara ta bana shekara ce ta musamman shekara ce wadda ta sha bamban da shekaru na baya musamman ma ta la'akari da wannan cuta ta coronavirus kun dauki dukkan ka'idodi da matakai na game da wannan al'amari
wannan abu ne wanda daman ma da lokaci na gwamnati ya ce a koma lokal mun dauki matakai na bisa kan mararba ma kowane dalibi na cikin jihar da magaran su 100,000 ne daliban mu na cikin jihar da magaran mun tura musu ita wannan babaskin to wannan examination da yazo kuma har illa ba mu tsaya ba akan wancan wanda suka wuce mun ba kowane president na standard a cikin case din da zai ta yi ta aikin wannan ya tafi da shi wannan babaskin kwatankwacin daliban da ta kunkumi wanda na zaba kowane dalibi zai shiga cikin aji kowane mushi wanda zai tsare wannan yaron yana tare da wannan babaskin kuma ba mu tsaya ba nan a duk center din da kuka sani akwai wannan lecture mun abun wanke hannun wannan da sabulu an ba su kowane Allah ya rahmace ganin wannan zai sa a ci mu buri ba sakan yaki da ta wannan cuta ta coronavirus
ba wannan lokaci da muke ciki da mana ci kuma gashi a kwanan da ana tarwa akai akai ba ka kautawa
ruwa bai hana ma ai wannan shi jarba mun ta kamar za mu tsara su masu kyau kowanne na wanda za a su gani ba sa da matsala
to wanne ne kiran ka na kashi
wan yara su sa a kan su kai ita wannan jarba wal ruwa bai hana ai wannan jarba saboda muna yin gani ruwa ana iya fara shi da dare a kwana ana yin shi gari har ya waye kana mutun ya ce a ni yaro na bai ta ba saboda ruwa ai ina ganin ai ba duka bane jarkin ci a ci gaba da shi kuma na examen kin dukkan jar ne gaba daya a lokaci ɗaya ne ake yin shi
Mabiya ɗarikar Tijjaniya a duniya sun shiga juyayen rasuwar babban ɗan shehin ɗarikar Shehu Ahmadu Tijjani Inyas. Marigayin dai shi ya karɓi jagorancin tafiyar Ibrahim Inyas ta faidar Tijjaniya ta duniya da zama khalifa a headquarter Inyas wato birnin Kaulaha da ke Senegal. ‘Yan jam’iyyatu Ansarul Din a Tijjaniya a Najeriya sun nuna juyayen rashin da ɗaura haramar tafiya Senegal don jana’izar marigayin. Kakakin kungiyar Murtada Nuru Gusau ya ce sun samu izini da jirgin da za su tafi wannan ta'aziyya su sauka a Dakar daga nan su wuce Madinatu Kaulaha. Sakataren kungiyar a Najeriya wace Shehu Ibrahim Inyas ya kafa da kansa Alkasim Yahaya Yawuri ya isar da ta'aziyya da nuna matukar juyayen rashin ahirar su da wakilin muryar Amurka a Abuja Nasir Adamu El Hikaya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. Muna jajanta ma duniya musulunci gaba daya bisa ga wannan babbar rashi da muka yi na Maulana Al-Khalifa Sheikh Ahmad Tijani ibn Sheikh al-Islam Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Wannan babbar rashi na Khalifa wanda rayuwar shi gaba daya ya gudanar da shi ne wurin hidima addinin musulunci. Saboda haka muke jajanta ma juna dukkanin shugabanni a musulunci bisa ga wannan babban rashi da muka yi da fatan dukkanin ayyukan alkhairi da Khalifa ya gabatar Allah ya mishi mafi kyawun sakamako kuma Allah ya kyautata bayan shi kuma Allah ya ba mu albarkan shi babu tsimi ba dabara sai abinda Allah ya yi. Saboda haka muke kare cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
To madalla yanzu kuma za mu sake komawa jamhuriyar ta Niger inda ake ci gaba da samun saukar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu sassa daban-daban na kasar inda a wasu yankuna aka fara samun ambaliya. To ko yaya al'amarin yake a birnin Kwanni? Ga wakilin muryar Amurka a birnin na Kwanni Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Shin ya sha'anin ruwan sama a wannan shekarar ta bana yake a gundumar birnin Kwanni idan aka kwatanta da shekarar ta gabata? Ita ce tambayar da nayi wa shugaban ma'aikatar duba yanayi ko meteo a Faransance ta birnin Kwanni Alhaji Muhammadu.
A bana ruwa dai mun samu a tun daga watan tun fara wata zuwa 30 daga watan Juye mun samu millimeter 366.8 muka samu a bana ga a bara allum lokacin kwatamci na bara 31 ga wata na Juye kin mun samu millimeter 172.8 kenan yanka kwatanta da na bara da na bana a lokacin 31 ga wata na bana mun samu ruwa kenan ruwan bana sun wuce na bara da wajen millimeter 194 kenan kun ga bana albarkatun ruwa sun sauka sai su bisa ga bara kuma ga wannan watan uku kuwa da yasa a lokacin watan ruwa ne tun kaga kamar lokacin da aka bincike na kasashen Afirka gaba ɗaya Najeriya a kai shi dama sun kwatanta sun ce Allah ya yarda bana shekar bana tana hin tabara kuma ruwa za a same su isasshe wanda ba Allah kiyaye ba za su manna kwarai a cikin kasashen nan.
Duk da cewa ruwan saman na ci gaba da yin banna a waɗansu yankunan kasar kamar a birnin Bayero inda ruwan suka zagaye garin yayin da hanyar da ta hita daga birnin Doso zuwa babban birnin ya mai tacciri saboda yawan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da suka sauka a wannan yankin. To manoma dai na cewa akwai alamun haske ga wannan shekarar ta bana ta la'akari da ruwan sama da ke ci gaba da sauka a wannan kasar kamar yanda ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin manoma gandari na birnin Kwanni Alhaji Musa Gidangodi ya yi mini ƙarin bayani.
Kalli ita dai da mana shekara ta bana sai mu ce alhamdulillah. Ruwa alhamdulillah in aka noman nan inda ba wurin ruwa ba shina nan kan ya bada ciki wurin ruwa ko shina nan kwance da ruwan shi. Amma dai Allah so ana ganin alama haske gare ta in Allah ya yarda. Dabara da bana ba ɗaya na ban ruwan ma bambancin ko ce shekara ta ta bambanci bara ba samu wadataccen ruwa irin na bana ba. Na bana ko gashi nan ana ganin ma mai jaga tun sana tun kantsaluwa. Tunda in ba nan da an ka budo mu ce rasa ruwa ba ma da su suka ji an ce mu jata katsarna. Tunda ta fara zubuwa. Allah ubangiji shi sa abin ga shi kai lami lafiya wanda an ka gani dai a kai Allah shi sa ka samu ruwa masu albarka gwargwadon kasan mu gwargwadon ginonin mu da gonakin mu. Allah shi sa dai abin ga shi kai lami lafiya.
Su kansu manoman godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala suke ci gaba da yi game da alamun hasken damunar wannan shekarar ta bana.
Ni ne Alhaji Yakubu na Kadebade. Ta annin nan wani damana shekarar bana sai mu ce alhamdulillah da ruwa na muka kuka to ruwan sun samu. Tunda kana ganin nan da cikin kominta din akwai inda akai millimeter 120 akwai 130 duka akwai. Ko da yake can ma dai a Kadebade mu mun samu millimeter 74 ma kenan kace mu. Amma kan damana alhamdulillah.
Alaysa bisa damana shekarar bana alhamdulillah. Da an yan shekaru ba a samu irin haka ba. Kalin ta bana wallahi alhamdulillah hankali ya kwanta. Dan dai ruwa kam mai dan hali fa wanda ya nome ya gyara sa taki to shekarar bana sai an dara dan hoshi yayi karamci shekarar bana takin nan tunda indo ana ruwa fa harkar noma sai da taki to lalle dai kan akwai matsaloli na manoma ga taki shekarar bana tunda yanzu kaman munan tudun ga ka gani da an ka tsaya mai ruwa kana gani ai da kaga wani ja ka san abin da an musabbabi ko to harkar ta zaka da dan nauyi kana bada abinci da yara ga aikin ga to na taki ba sai a hankali ba
yanzu haka dai ma'aikatar duba yanayi da hasashe ta jamhuriyar Niger ta tabbatar da cewa akwai ruwan sama sosai da saura idan Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda a cikin wannan kasar ta jamhuriyar Niger inda manoma da makiyaya ke shirin morewa wannan lokacin da ruwan sama ake ci gaba da shatata su a fadin kasar kamar da bakin ƙwarya Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to yanzu kuma ga Suleiman Mumuni bar mu a dauke da shirin na kasa
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba da ta dam kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ni ne Suleiman Mumuni Barma A shirin na yau za mu shi ci gaban hirar da ta hada Nimatu Abdullahi Yamboni ta tashar Alfa Radio Kumasi da wata matashiya yar kasar Ghana Samira Umar wacce bayan rashin lafiya ta samu tawaya a kafa sai dai kuma halin da ta tsinci kanta ciki bai katse mata hanzari ba wajen gudanar da harkokin yau da kullun karancin tallafin attajire ko kuma rashin sa kwata-kwata wani abu ne da bakuwar shirin ke ganin yana mai da hannun agogo baya akan maganar yaki da sana'ar bara a kasar Ghana
mutanen mu na zango masu kudi alazai malum masu wane ne suna gari suna jin mu suna ganin mu sai da mu je mu zauna kuma na sadaka 116 shike musu dali wallahi baki bi na bashin rasuwa wani abin ga cikin lafiya nojin baki na kai mu stadium wani babban fasta ne ba muka kariya sai kin ga kayan da ya raba komi ya raba kuma wanda ya raba dukkan wani abu ne da dai mu na mu yana kasa idan mun alheri sai mu taimaka mu gari cikin kumasi mu cikin akara mu cikin wane ne mu masu kudi ba su gani mu masu muna taimako azikin Allah ya ba su zakatan su taimake mu in ba su taimake mu yau muna yawo muna bara kuna kallo kuna ci muna ji kuna jin kunya mu alhamdulillah mun mun san ba ku ba mu ku kuka sun kai bara ku Allah kuka ba mu tsakanin ku da Allah amma da kuka bara a gama mu koda ma kadan ba wani kudi da yawa ba ku tambaye mu wanda sanaha da kuka son ku yi ku taimake mu koda kadan kadan mu ma wani rana ba mu cewa muna kasa tafiya ne ba mu yi ba kan ba mu da ankali ba ko muna da vision daga gashi na koyi aikin hannu a bidin masu lafiya kawo su ne man gwada musu an aikin hannu ba da shin development of Ghana masu kuli mu suka su saya mu da su nan nono wani rana ka gore mu cikin tiri mu rika manyan manyan position abin da dace ne yari yan zango ne ko shi muna son su taimake mu sosai su tanye mu da abin da Allah ya ba su kasu bar mu baya ga mu muna bayan su muna musu addu'a kullun yawmi su taimake mu sai su su ga su ka fara wannan taimako su gani da kuma gani mu muna yawo muna barace ko wani abu su shi su tanye mu sosai Allah ya ba zango albaraka ga MP ga MC manyan manyan position ne kuke rashin nan kuku barace mu ku kuna kuna tanye masu lafiya kuma su bin bayan ku bane a mu ba mu politics mu kowa namu ne ko su kuma da mu kuma na ku ku fite ku tanye mu da abinda Allah ya ba ku ku tanye mu don mu ma wani rana ba mu fidda samani mu ma mu samu sai mu sai a cikin Ghana
to sai dai Hajiya Maryam mahaifiyan Samira Umar ta yaba da aiki da taimakawa da Samira ke yi mata bayan ta zama mai nakasa kuma bai sa ta gaza wurin yin aikin gida na matantaka ba
Assalamu alaikum ina gaisuwa ni ne Maryam Abubakar ni ne mahaifiyan Samira to yanda ciwon yayi ya tashi yayi tafiya yana tafiya ma ne she jikin shi yayi zafi na kashi wasu da aka buga mai allura shi saura kasa don da ba ta zama ma tana kwance kasa to she ne yawo yawo da shi da ikon Allah shi Allah ya muna wadata yayi yayi zauna tana tana rarrafe ta kuna kaita na kaita sabon akai mai operation to wai kugunta dai da karshe so shi bata yi ta yi tafiya haka ba to cikin rarrafen tana ina goya ta man kaita makaranta halwa da niyya ta zo ta kare ta takare da niyya na kaita ta kare su wurin kuma na kaita bu ne sinai hai wurin ta kare kare essay na ta kare essay shi ice min tana son sayi computer gaskiya shi ni mai ciwo ya buga ne na kwanta kasa shi na kasa kaita shi wani ya danyi ta kaita wannan aiki ta yi ta koyi aiki tana yi amma ba mu samu wuri inda za ta zauna ta yi aikin bane yanzu ga dai muke ciki ina kadan kadan yanda za ta yi samu wuri ta zauna ta yi aiki don ta yi aiki aiki yana saura daki ba misiwa don dai ni dai na zan fita shi duki kadan in fita wajen ta yi kana kana kin order da su abubuwa shi fitar shi wajen je sai sayar matanka Samira tana tausayin bata su ma ta ga kwalla ido na tana share min awaye kuma tana son tana biyayya na ina yi don yanzu ga ina yi wani ranan tashi ba ban yi komai ita za ta yi share ta yi wanke wanke ta yi girki wanki ma tana yi komai duka tana yi min
me zaki gaya ma iyaye da su ma suka haifi yara irin haka ko bayan haifuwar su kaman dai yanda ya kasance da Samira amma zaka ga ba su kulawa da yaran wasu ma sai su je sai su a wani wurin wani kira zaki da wannan iyaye
ina ga ma iyaye su yi hankali da wannan yara ba banzaye bane za a yar su waje a jaye roke suna kan titi suna raukan kudi kowa bar su dauda dauda suna waje su kiyaye da wannan su ma mu muka yi muka tanyi su Allah ya bamu yawancin rai ku bi su waje ni samu mu mun zuci albarkacin su
to masu raro nan muke dakatar da shirin na kasa a yau sai a makon gobe za ku ji wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Nimatu Abdullahi Yamboni ta Alfa Radio Kumasi da bakwar mu Samira Umar ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku mu ni lafiya
Madalla a gaida sule yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana
jaridar Daily Graphic da mu so masharhin jaridun na yau kuma a cikin manyan kanun ta na zakulu wannan shine kuwa matsafiyin dikta bayan da farin gwiwar da aka yi wa wata tsohuwa mai shekaru 90 dukar kawo ka wanda ya kai ta halahira a kafa ba yanzu an kama ta jaridar ta ce ita wannan wacce ta tabbatar da lalle an duki wannan tsohuwa karus ta fi inda haihuwa ikuwa dinti a kafar kusur salaga a cikin jihar Savana yanzu yan sanda sun kame ta tana gargaɗe gidan maza an gano sunar wannan matan ne Shirina Muhammad da ake cewa Alhajiya shekaru 40 an kame ta ne a inda ta koyi a yaji a ranar litini da dare 3 ga watan Agusta shekarar 2020 yanzu haka tana hannun an sanda kuma ita ce ta bayar da umarni bayan ta bayyana cewar Madam Equadente mai shekaru 90 maiya ce ta bayar da umarnin cewar a ba ta kashi wanda ya yi sanadin mutuwarta hakan din ya faru ne ranar Alhamis 23 ga watan Yuli shekara ta 2020 a kafar kusa da East Gonja Municipality in mun duba jaridar Ghanaian Times ko wannan labarin tarwaito hukumar zaben kasar ta haura abinda ta ayyana samu na rajistar mutum miliyan 15 na masu kada zabe a nan kasar jaridar ta ce hukumar zaben kasar Ghana a jiya ta nuna cewar ta haura ainihin abinda ta kuduta samu na rajistar mutum miliyan 15 a abin rajistar masu zaɓe don zaɓen shekara ta 2020 ta ke magana a karo na 7 na taron barin jama'an ƙasa su san da abin da yake wakana inda hukumar ke saduwa da 'yan jarida a nan Accra jiya muƙaddashin jagorar hukumar Dr. Bosman Eric Asar ya bayyana cewar zuwa ran 30 ga watan Yuli an rajista jimlar mutum miliyan 15 2017,436 a kundin rajistar masu zaben. Sai kuma jaridar The Chronicle wanda ta rawaito cewa shugaba Akufo Addo ya yi rajista domin katin na masu zabe. Jaridar ta ce shugaban jamhuriyar kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ranar Litinin 3 ga watan Agustan shekara ta 2020 ya yi rajistar don ya samu katin masu zabe a Rock of Ages Registration Center da ke a cibi cikin jihar Gabashi. Ana tare da matarsa uwar gida Rebecca Akufo Addo da wannan sharhi na jaridar The Chronicle muka yi so karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Laifukan da ake aikatawa ta yanar gizo suna daga cikin barazanar tsaro mafi saurin haɓaka a duniya. Ɓarkewar annobar COVID-19 ta ƙara dagula lamarin, a cewar hukumar tsaron Amurka ta FBI. Tun lokacin bayyanar annobar coronavirus, laifukan da ake aikatawa ta yanar gizo suka ƙaru da kusan kashi 400. Yin kutse a yanar gizo na ƙara kasancewa ruwan dare, yana ƙara hatsari da munana. Kana suna bin bangarori masu zaman kansu da kuma gwamnatoci. Ana mayar da hankali akan ƴan kasuwa da kamfanoni don satar bayanan sirri masu muhimmanci. Ana bin jami'o'i da ɗakunan gwaje-gwaje domin bayanan bincike-bincike, yayin da mazambata suke kuma cutar da ƴan ƙasa na gari. A ƙarshen watan Yuli, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa za ta ba da ladan dala miliyan 1 ga duk wanda ya ba da bayanan da suka kai ga kama ƴan ƙasar Ukraine, wato Artindia Cheslabovich Radchenko da Alexander Vitalevich Laramenko. Dukkansu ana zargin su da hannu a laifukan hada-hadar yanar gizo na ƙasa da ƙasa. Bisa binciken da aka gudanar akan ayyukansu, ana tuhumar Radchenko da Laramenko da yin kutsari a matattarar bayanan hukumar hada-hadar kuɗaɗe da hannayen jari ta Amurka. An kuma caje su da laifin damfara da sata ta aika kuɗaɗe da zambar na'urar kwamfuta. Cajin da aka yi musu na aikata laifuka 16 da ya hada da satar dubbannan muhimman bayanan sirri, waɗanda kuma suka sayar da su ba bisa ka'ida ba don samun kuɗi. Har ila yau hukumar hada-hadar kuɗaɗe da hannayen jari ta shigar da ƙara, inda ta tuhumi Laramenko da sauran mutanen da ke da alaka da su. An yi wannan tayin ladan ne a ƙarƙashin ma'aikatar gwamnatin tarayya da ke kula da laifin ƙasa da ƙasa, wanda tare da haɗin gwiwar shirin bayar da kyauta ya kai ga hukunta masu laifi kusan 75 tun lokacin da aka fara shirin a shekarar 1986. Duk wanda yake da bayani game da waɗannan masu aikata laifi na yanar gizo zai iya aikawa zuwa ga ofishin jami'an leƙen asirin Amurka ta adireshinsu na email, wato rewards@uss@dhs.gov. Duk wanda ke da neman ƙarin bayani game da Radchenko da Laramenko, ko kuma ƙarin bayani akan shirin ba da ladan kwarmata masu aikata laifukan yanar gizo, zai iya zuwa adireshinsu na yanar gizo, wato www.state.gov/artembiacheslavovich-radchenko. Masu aikata laifi a yanar gizo ba sa kiyayewa ko mutunta doka a kowace ƙasa. A yayin da munanan ayyukansu suka ƙaru a duniya, muna maraba da aiki tare da goyon bayan dukkanin gwamnatoci domin hukunta waɗannan masu laifi, tare da kare ƴan ƙasa da basu ji ba basu gani ba a duk faɗin duniya baki ɗaya, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a cikin wata sanarwa. Amurka ta himmatu ga wannan yunkuri a wani sashe na hanyar shirin bada ladan kwarmato na ma'aikatar harkokin wajen Amurka domin taimakawa abokan aikinmu na tabbatar da doka da oda tare da tabbatar da adalci. Wannan shine sharhin murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga birnin da Madaran, tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Tamar Abara nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da magaran.